إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون.
نعم. الله مدعوك كم سلكية واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمئوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون. واتلوا عليهم نبأ نوح ككرن تامس لا بار النبي نوح إذ قال لقومه يعنده شو متاننسا يا قوم يا قوم متانينا إن كان كبر عليكم مقامي إذن سيواتا أتتنكو كوزمانا أتتنكو يا زمن مكو أبو مي وحلا قومي وحلا روا وتذكيري بآيات الله حكا نموا أزند نكي يمكو دآيو ين الله إن يا زمن مي وحلا دكو فعلى الله توكلت تنيق الله كتين دوغلا فأجمئوا أمركم كتار رأيكم يا زمن رأيه لنا وشركاءكم كتتروا أبابا تليكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة sannan kada al'amarinku ya zama a ɓoye a tsakankaninku sun makudo ilayya sannan ku gama da ni wala tunzirun kada ku saurara mu. Bayan Allah maɗaukakin sarki a ayoyin da suka gabata ya gama ba mu labari, ya gama tabbatar da abin da ya shafi uluhiyarsa da kuma annabcin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kuma ba da ansa ga shubuhohi wanda makiya addinin musulunci suke fada a wancan lokaci dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama na zarginsa da cewa shi mai sihiri ne ko zarginsa da cewa shi makaryaci ne. Bayan Allah madaukakin sarki ya gama bayar da ansa akan dukkan waɗannan abubuwa sai kuma bayani ko akalar bayani sai ta karkato zuwa ga kissoshin annabawa. Ubangiji maɗaukakin sarki ya ba da su a wannan sura bayan ya faɗi abubuwan duk da ya faɗa saboda wasu dalilai. Abu na farko, duk lokacin da mai bayani yake bayani akan wani ilimi guda ɗaya, to idan bayaninsa ya yi tsawo to babu shakka masu sauraro sukan iya su fara ƙosawa, su fara gajiya saboda kasancewar abin da yake ta faɗa nau'i ɗaya ne ko iri ɗaya ne. Idan yana so ya shigar musu da nishaɗi, ya shigar musu da karsashi, to sai ya canza nau'i na fanni ko nau'i na ilimi wanda yake bayarwa zuwa ga wani nau'i daban. To wannan zai sa ɗan adam ko mai sauraro ya ji sabon nishaɗi, ya dawo fil wajen sauraron abin da yake sauraro. To saboda haka bayan Ubangiji ya yi ta magana akan ad-dala'il wal bayyinat, akan uluhiyya ta Ubangiji da kuma annabci na annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai aka canza akalar magana zuwa ga kissoshin annabawa domin a samar da wannan kwaɗayi a zuciya, a fitar mata, a ƙara mata karsashi wajen sauraron abin da take sauraro. Abu na biyu, don abin da zai faɗa a cikin waɗannan kissoshi su zama abin koyi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da shi da sahabbansa, su san cewa abin nan da yake samunsu na ƙiyayya da gaba da baƙaƙen magagaru da suke ji daga abokan faɗansu masu faɗa da gaskiya, wannan wani abu ne da ya faru ga annabawan da suka gabace su, ba su kaɗai ya faru gare su ba. Idan kasancewa wani abu na musiba wanda yake tattare da kai ba kai kaɗai ya shafa ba, ya shafi ma wasu gabaninka, kuma waɗanda ma za su zo bayanka zai iya ya shafe su, to wannan wani Allah zai sanya maka nutsuwar zuciya, hankalinka zai kwanta kamar yadda larabawa suke cewa al musibatu idza ammat khaffat, musiba idan ta zama ba kai kadai ta shafa ba, ta shafa ma wasu banda kai, to sai ta yi maka sauki. Sabanin ka ji cewa kai kadai ne kake cikin wannan tashin hankali, to hankalinka zai fi tashi ya kudu gunzuma. Shi yasa a khansa al khansa bintu al khansa lokacin da take waka ga dan uwanta Sakhr wanda aka kashe shi a lokacin jahiliya, a cikin yaƙe-yaƙen su na jahiliya, take fada lokacin da take tuna shi, take cewa yuzakkiruni tulu'u shamsi sakhran fa adhkuruhu li kulli ghurubi shamsi, take cewa laula kasratul bakin hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi, shi kullun idan rana ta fudo ta faɗi to sai na tuna Sakhr, sai na yi baƙin cikin rabuwa da shi. Take cewa ba dan masu kuka waɗanda aka kashe musu ƴan uwa da nake gani a gefe da ni ba, kusa da ni, daura da ni, to da babu shakka bala'in da nake ji tattare da ni zai sa in kashe kaina. Wato kasancewar akwai wasu tare da ita, su ma kuma irin abin da ya same ta shi ya same su, to wannan yana sanya musiba ya zama ta yi masa abin nan sauki. Laula kasratul bakina hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi, shi yasa Allah madaukakin sarki yake nuna cewa wannan ka'ida a ranar gobe kiyama ba za ta yi amfani ba. Ranar da Allah zai jefa ɗin wuta cikin wuta duk yawansu, kasancewar sun gansu da yawa a cikin wuta, sun yi tarayya da juna a cikin wuta, wannan ba zai karfafa musu, ba zai sa su samu sanyi ko sassauci a cikin zuciyarsu ba. Allah ya ce walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun, tunda har kuka zalunci kanku a yau kasancewarku kun yi tarayya a cikin wuta ba zai amfane ku ba. Ma'ana wannan ka'idar da take amfanar ku a duniya a nan lahira ba za ta yi muku amfani ba. To dan Ubangiji madaukakin sarki ya sanya tasliya ga zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya sanya tasliya ga zuciyar sahabbansa, sai Allah madaukakin sarki yake bashi wannan kissoshi domin ya ji cewa abinda ya same shi to ya samu annabawan da suke gabaninsa, kuma daga ƙarshe Allah madaukakin sarki su yake bawa nasara waɗanda suke faɗa da annabawan nan su suke kaiwa ƙasa. Abu na uku, su kansu kafirai da masu faɗa da addini yayin da za su ji irin waɗannan kissoshi, su ma ya kamata su ɗauki wa'azi, ya kamata su ɗau darasi, su san cewa duk yadda suka kai ga wauta suka kai ga matuƙa wajen cutar da masu kira zuwa ga gaskiya, wannan ba zai kai su ko ina ba, domin daga ƙarshe dai Allah madaukakin sarki yana ba da nasarar sace ga annabawa da waɗanda suka bi gwadabansu suka bi tafarkinsu. Kuma daga ƙarshe Allah madaukakin sarki yana karya gadon bayan maƙiya addinin Allah. To lokacin da kafirai za su ji irin waɗannan kissoshi, shi ma wannan zai sanya waɗanda Allah ya nufa da shiriya daga cikinsu zuciyarsu ta karaya, su ji cewa ya kamata su zo su saduda su miƙa wuya ga gaskiya. Sannan abu na hudu, abin cikin abubuwan da wannan irin waɗannan kissoshi suke karantarwa suna har ila yau karantar da mu cewa wannan alƙur'ani ba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ya kirkire shi ba, domin irin abin da ya kunsa na kissoshi wanda Allah madaukakin sarki ya labarta a cikin alƙur'ani, ba yadda za a yi Annabi sallallahu alaihi wa sallama tunda ba karatu yayi a gurin wani ba, ba wasu littafai ya so ya karanta ba, babu yadda za a yi ba tare. To idan aka ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta ayoyin Allah waɗanda suke kunshe da kissoshin labarurruka na wasu waɗanda suka rayu shekaru dubanni ba, yana bada labarin kuma ba tare ko tare da tawaya a cikin labarin ba, wannan zai sa masu ɗaukan izina musamman waɗanda suke da ilimin abin da ya wakana su fahimci cewa lalle wannan alƙur'ani daga Allah ne, ba yin Annabi sallallahu alaihi wasallam bane. Sannan kuma ga waɗanda za su zo daga baya waɗanda za su bi tafarkin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, su ma sai su ka darasi daga waɗannan kissoshi na annabawa, su san cewa takurawa da musgunawa da nuna kiyayya da za a nuna musu a cikin harkar da suke yi ta da'awa da abin da suke faɗa na gaskiya, kada wannan ya sa su sadu da surusuna, kada wannan ya sa su ci baya, kada su yi tsammanin Allah ya rabu da su ne. Matuƙar suna riƙe da igiyar Allah, suna riƙe da gaskiya, to Allah yana tare da su komin daren daɗewa, Ubangiji zai taimaka musu. Karshe abokan fadansu su za su kai kasa, amma ba ainihin masu kira zuwa gaskiya ba. Saboda haka waɗannan ayoyi ko waɗannan kissoshi da za mu shiga suna ba da irin waɗannan darussa. Allah maɗaukakin sarki ya fara da kissar annabi Nuhu alaihi salam. Cikin wannan kissa ta annabi Nuhu da Allah ya faɗa a wannan guri akwai fa'ida kamar guda biyu. Fa'ida ta farko, Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa mutanen annabi Nuhu alaihi salam yayin da suka doge suka cije suka tirje a bisa kafirci da kuma faɗa da annabi Nuhu alaihi salam da ƙaryata shi, Allah maɗaukakin sarki ya gaggauto musu da azaba ta hanyar ya nutsar da su a ruwa. Allah maɗaukakin sarki ya faɗi kissar su domin ta zama izina, ta zama wa'azi ga su waɗannan kafirai waɗanda ainihin suke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama, suke faɗa da tauhidi, suke faɗa da annabci. Abu na biyu, annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana karantar da mutane Qurayshawa a wannan lokaci, yana karantar da su abinda ya shafi tauhidi, kuma yana gaya musu duk wanda ya saba wa tauhidi to ƙarshensa Ubangiji zai ainihin azabta shi. To kafirai kuma suna gaggauto da azaba cewa idan har gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to yaya har yanzu ga sunan wane ya girma ya tsufa ya mutu ba abin da ya faru, wane ma gashi ne ya taso har ya tsufa ba abin da ya faru, to meye yake faruwa ne idan har abin da yake faɗa din nan gaskiya ne? Saboda menene Ubangiji ba zai gaggauto da azabar ba? Shine Allah yake gaya musu cewa ga kissar annabi Nuhu, dan su dau wa'azi su dau darasi daga cikin ta. Annabi Nuhu alaihi salam ya zauna cikin mutanansa 50,000 sanatin illa 50 ama, ya zauna shekara 50,000 yana yi musu wa'azi, yana gaya musu su bi Allah, su bi shi, su yi aiki da abin da ya zo da shi, su tsoron Allah, suna ta kangarewa dukkan hanyoyin da zai bi, kamar yadda suratul Nuhu ta gaya mana dukkan hanyoyin da zai bi na yin wa'azi sai da ya bi. Amma duk da haka suka ci gaba da kangarewa, dadewa azaban nan ba ta sauka a kansu ba, bai hana ta sauka ba, domin daga ƙarshe bayan waɗannan shekaru da ya kwashe a cikinsu 50,000 Allah ya kawo azaba din. Saboda haka dadewa azaba ba ta sauka ba, ba shi yake nuna cewa ba za ta sauka din ba, ƙarshe dai za ta iya sauka din, kuma Ubangiji maɗaukakin sarki ya nuna ainihin gaskiyar al'amarin da ake kiran su zuwa gare shi ba tare da kuma sun yarda ba. Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi ya ba mu kissar annabi Nuhu, amma an gaya mana faifanta ne na ƙarshe. Kissar annabi Nuhu tana da tsawo, ta ƙunshi abubuwa da yawa, amma a cikin waɗannan ayoyi sai Ubangiji ya ɗauko faifan ƙarshe na kissar annabi Nuhu sai yake labarta mana. Faifan ƙarshe kuma abin da ya ƙunsa at-tahaddi, wato ƙalubale, ƙalubalen da annabi Nuhu alaihi salam ya yi wa mutanensa bayan dogon gargaɗi da ya yi musu, bayan doguwar tunatarwa da ya yi musu, bayan daɗewa da aka yi suna cewa da shi maƙaryaci. Za mu ga a cikin wannan kissa da Allah maɗaukakin sarki ya bayar na annabi Nuhu, an naɗe dukkan wasu fayafaye waɗanda suke da alaƙa da ainihin as-safina, jirgin ruwa da annabi Nuhu alaihi salam ya ainihin gina ko ya ƙera. Ba a yi mana bayanin suwaye suka shiga cikinta ba, ba a yi mana bayanin tufana ba, duk ba a yi mana bayanin waɗannan abubuwa bayani daki-daki ba, kamar yadda suka zo a cikin wasu surori, kamar cikin surat Hud da za mu shiga cikinta nan gaba. Duk Ubangiji ya naɗe wannan, an fito da faifan da yake magana akan ƙalubale da annabi Nuhu alaihi salam ya yi wa mutanensa, domin wannan shi ake buƙata a yanzu a cikin wannan bayani da Allah yake. Ana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanensa da ya zo musu da gaskiya suka ce da shi ƙarya yake, ya ce musu shi annabi ne suka ce ba su yarda ba, ya za a yi Allah ya aiko shi a matsayin annabi ga shi mutum? To sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko musu labarin annabi Nuhu alaihi salam da yadda ya sha fama da mutanensa, amma daga ƙarshe sai ya yi musu wani ƙalubale, wanda shi wannan ƙalubale ɗin shi yake ƙara tabbatar musu da cewa eh lalle annabi Nuhu ɗin nan annabi ne, inda ba annabi bane ba zai iya wannan da karkirji ya yi irin wannan ƙalubale ya cika baki haka ba. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko mana faifan da yake magana akan wannan ƙalubale da yadda annabi Nuhu alaihi salam ya nemi taimakon Ubangijinsa da yadda Allah madaukakin sarki ya tseratar da Annabi Nuhu alaihi salam da waɗanda suke tare da shi duk da cewa su ne ƴan kadan kuma Allah madaukakin sarki ya kama makaryata ya halaka su duk da cewa su suka fi kowa yawa su suka fi kowa ƙarfi a wannan lokaci don haka za mu ga gaba ɗaya kissar Annabi Nuhu Allah ya takaita ta cikin ayoyi ƴan kadan a cikin wannan faifai na ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ce watlu alaihim naba'a nuh ka karanta musu naba'a nuh labarin Annabi Nuhu annaba a cikin lugar larabci idan aka ce annaba ana nufin al-khabar al-azim zu khatar al-azim labari wanda yake da girma amma yatasaalun anil naba'il azim kalmar naba duk sanda balarabe ya amfani da ita so tana nufin labarin ba dankani bane labari ne da ya kamata kai da ake so a baka ka tsaya ka saurara ka ji me ake so a gaya maka shi yasa Allah ce watlu alaihim naba'a nuhin bai ce khabara nuhin ba ka karanta musu labarin nan babba mai girma na Annabi Nuhu alaihi salam qala liqaumihi yayin da yace wa mutanansa ya qaumi ya ku mutane na yace ya qaumi ya ku mutane na daga jin yadda ya kirawo su zaka fahimci cewa abinda yake so ya gaya musu akwai ainihin burbushin soyayya a ciki akwai alamar yana son su don haka sai ya kirawo su da abinda zai nuna cewa su nashi ne shi nasu ne su nashi ne don haka ba cutar da su zai yi ba abinda zai gaya musu alkhairi ne sai ya kauli ya ko mutane na za mu ga ba a faɗi mutane Annabi Nuhu ba su da wani suna na musamman da ake kiransu da shi alkur'ani sai dai a ce mutanen Annabi Nuhu al'ummar Annabi Nuhu amma ba a bata wani suna za a ce al'umma ce ta kaza domin a wannan lokaci babu wasu al'ummomi da yawa hadda zai buƙaci sai an ware kowace al'umma da sunanta al'ummar ɗaya ce a wannan lokaci ba ta buƙatar kuma a ce mata sunaye daban-daban tunda abu ɗaya ne don haka sai za mu ga irin wannan shi ta faruwa sai dai a ce qaumi nuh wadhkuru idh ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuh ce min ba'di qaumi nuh ba a faɗe su da wani suna ba haka nan mutanen lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba labarin Annabi Salih abinda yake ga mutanen sa wadhkuru idh ja'alakum khulafa min ba'di qaumi 'ad wannan lokacin qaumiyya ɗaya ce al'umma ɗaya ce saboda haka ba su yawaita ba bare a ba kowanne sunan su ce ya qaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum maqami idan tsayuwa ta a cikin ku maqami zai dauki ma'anar dadewa a cikin su da yayi kamar yadda Allah ya ce falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama ya zauna a cikin su shekara 50,000 to duk lokacin da ka dade cikin mutane kuma kana fada musu abu guda babu shakka za su kosa musamman kuma in abin nan da kake fada musu abu ne wanda yake ba sa san su ji abu ne wanda baya da dadin ji a gurinsu kuma ka dade kana ta fadar sa kana ta maimaitawa babu shakka za su ji abin ya ginshe su ya ishe su ya kamata ka kyale su hakan ce to dade wanda ne ina muku wa'azi ina cewa ku bi Allah ina cewa ku bar abin da kuke yi na bautar wani Allah ku tsantsanta Allah da bauta idan wannan ya muku girma ya muku nauyi yana wahalar da ku wajen sauraro shine ma'anar maqami zamana a cikin ku ko maqami yana nufin hali wa sha'ani idan yanayin da nake ciki na zamantowar mutum mai so a ga Allah mai so a bar bauta ma wani Allah wannan yanayin da kuke gani nawa har ma wanda yasa nake cewa ku ma ku zama kamar ni masu bautar Allah shi kadai wannan kuna ganin ya muku girma ya muku nauyi saboda ka makami zai iya daukan sha'ani wa hali zai kuma iya daukan makami ay lufi wa qiyami fikum ko dai yanayin da nake ciki ko kuma a dadewa ina muku wa'azi ina cewa ku ba Allah idan wannan ya muku girma kuna jin cewa abu ne wanda ya dame ku a wasu malamai suka ce kuma tana yiwa makami yana nufin tsayuwarsa a cikinsa yana musu wa'azi domin a bisa ga al'ada musamman a wancan lokaci ne wa'azi tsayawa yake yi masu sauraron suna zaune an ce haka Annabi Isa alaihi salam yake wa hawariyun wa'azi zai tsaya a tsaye so kuma ainihin suna da zaune, domin wannan shi yake nuna cewa shi ne yanzu ma'aikacin, su yake yi wa aiki. Saboda haka shi ne mai ɗaukan wahalhalin, su hutu ya zo musu da shi. Don haka lokacin da zai tsaya a ciki su suna zaune, lokacin da zai tsaya na wa'azi su a zaune suke, lokacin da yake kai kawo ya je ya kwankwasa gidan wannan, ya je ya halarci ainihin tarurruka daban-daban, ba komai yake so ba illa idan an karɓi saƙon Allah, haka shi aiki yake yi, cikin wahala yake, su kuma a zaune suke suna cikin jin daɗi. Abinda kuma ya zo musu yi, abinda ya zo musu da shi, shi zai tabbatar musu da wannan jin daɗin, kuma jin daɗin da suke ciki ya ɗore. To babu shakka duk mutumin da ya saba da wani abu, musamman idan na addini ne, ya daɗe a kansa iyaye da kakanni, babu shakka cikin ɗan ƙanƙanin lokaci haka nan ka fito masa baina ashiyatin wa duhaha, ka ce da shi ya bar wannan abin da yake yi, ya dawo ya bi wani abu daban da bai san shi ba, babu shakka wannan yana da wahala. Abu ne mai wahala sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya so da shiriya shi ne zai bar abin da yake, domin abin da zai yi tunani abin da ya daɗe a kansa, iyayensa, mahaifansa shi suka yi har suka mutu, kakanninsa shi suka yi har suka mutu, kakannin iyayensa shi suka mutu a kai, kuma wani zo ya ce a bar wannan abin ba kyau. Idan ya tsaya ya yi tunani sai ya ce to wannan maganar fa abinda take nunawa kenan iyayena ba daidai suka yi ba, sun mutu a kan ɓata, kakannina a kan ɓata suke. Sai ya ji cewa in ya yarda da wannan kiran da ake masa kenan ya yarda iyayensa ɓatattu ne. Haka sai ya ga to ko da ya yarda iyayensa ɓatattu ne, gara ya yaƙi wannan magana, gara ya yaƙi wannan abu. Saboda haka babu shakka wa'azin da annabi Nuhu alaihi salam ya zo musu da shi dole ne su ji abu ne wanda yake mai nauyi a kansu. Shi yasa annabi Nuhu yake ya musu in kana kabura alaikum, kabura alaikum, ya muku nauyi, sa'uba alaikum, wasaquna alaikum, ya muku nauyi, kuna ga ba za ku iya karɓa ba, ba za ku iya bi ba. Wa tazkiri bi ayatillah, da wa'azin da nake yi ina karantar da ku ayoyin Allah. Kuma babu shakka kamar yadda kowa ya sani cewa idan mutum ya saba da duniya da jin daɗin duniya, babu abin da yake so illa ya hore ya hore ya more a wannan rayuwa ta duniya, babu shakka ba zai so ya rika jin abin da yake da alaka da mutuwa, abin da yake da alaka da azaba, wuta, jahannama, kabari, ba zai so ba. Shi yasa za ka ga dukkan wasu wanda suke ƴan duniya ba sa son su ji wa'azi, domin ana wa'azi za a taɓo lahira, za a taɓo maganar azaba ga wanda ya karkace, za a taɓo kaza, za a taɓo, to wannan abubuwan su kuma baya gabansu. Haka dole ya musu nauyi. Annabi Nuhu alaihi salam kamar sauran annabawa, kamar sauran masu wa'azi, shi ma zai faɗi ayoyin Allah ne gaba ɗaya, zai faɗa musu abin da ya shafi daɗi, abin da ya shafi kuma wahala, zai gaya musu aljanna, zai gaya musu wuta. Amma shakka ba za su so jin wannan ba. Ka zo ka samu mutane waɗanda suke cikin holewarsu, ainihin da fantamawarsu, ana cin haram da halal babu bambancewa, ka zo ka ce za ka yi musu maganar lahira, za ka yi musu maganar azaba, za ka yi musu maganar wuta, amma shakka ba za su ji daɗi ba. Dole ne su ji wannan abin da kake faɗa ya yi musu nauyi. Shi yasa ya ce wa tazkiri bi ayatillah, da wa'azin da nake yi muku, da tunatarwar da nake yi muku da ayoyin Allah, umarni da kyakkyawan abu, da hana mummuna da nake yi, idan shi ma ya muku nauyi, fa ala Allah tawakkaltu, to ga Allah na dogara. Wasu malamai suka ce wannan jumla ita ce jaza'u sharf, in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillah fa ala Allah tawakkaltu, shine jawabin, to ni ga Allah na dogara. Kamar annabi Nuhu alaihi salam anan yana musu, yana hannunka mai sanda, yadda ya ga irin yayyar da suke nuna masa, da gabar da suke nuna masa, da hanzarin da suke yi na su ga sun gama da shi, ya fahimci cewa lalle ilalla suna shirya masa wani sharri. To sai yake gaya musu cewa ku je ku shirya sharrin duk da za ku shirya, abin nan da nake faɗa kuna gaya muku nauyi, to ni ga Allah na dogara, abin da duk za ku shirya ba zai cutar da ni ba. Annabi Nuhu alaihi salam ba wai yana nuna musu cewa a lokacin ne ya dogara ga Allah ba, a daman can mai dogara ga Allah ne, to amma a yanzu tunda ya yi hasashen cewa sun fa gaji da shi, to duk lokacin kuma da masharranta miyagu suka gaji da mutum, za su yi kokarin ya za su kawo ƙarshen su. Saboda haka tunda kun gaji da ni, babu shakka akwai tunanin ya za ku ga ƙarshe na, to ku sani a shirye nake domin ala Allah tawakkaltu ga Allah na dogara. Wasu daga cikin malamai suka ce wannan ala Allah tawakkaltu jumla ce i'tiradiyya wato ba ita ce jawabu shartu ba. Jawabu shartu shine fa ajmi'u amrakum ala fa'ala Allah tawakkaltu jumla ce i'tiradiyya jumla ce mu'tarada tsakanin jaza'u shart tsakanin ash-shart wa jaza'uhu. Haka yana ce musu na dogara ga Allah in har abinda kuke ganin nake fada ya muku nauyi fa ajmi'u amrakum to ku tara ra'ayinku guri guda. Ajmi'u amrakum anan zamu ga annabi Nuhu alaihi salam ya kalubalance su da abubuwa biyar waɗanda ya bi su daki-daki daga mafi sauki har zuwa mafi tsanani domin ɗabi'ar masharranci kenan. Zai fara yin tunanin sharri zai fara daga mai sauki ne har ya kai ga na sama, ba daga na sama zai yi ƙasa ba. Ba zai yi tunanin abu babba ba na mugunta kuma ya dawo yana rage ba, sai dai ya dinga zuga ba. Haka ɗabi'ar masharranci take mugu azzalimi. Saboda haka sai ya nuna musu to ɗabi'ar takun haka take, don haka ga abubuwa nan guda biyar ku je duk ku yi. Ya ce fa ajmi'u amrakum na farko ku haɗa ra'ayinku ɗaya, wato kada ma ku riƙa yin tantama ku cutar da ni ko kar ku cutar da ni, ku yi min mugunta ko kar ku yi min mugunta. A'a, ku bar ra'ayinku ya zama ɗaya kawai shine za ku yi min mugunta. Wannan shine abinda logar Larabci take nuna idan aka ce ajma'a ra'ayahu ala kaza, ma'ana ya yanke zai yi abu kaza bayan da yana taraddudi. Shine al'azmu ala fi'li shay'i ba'da taraddudi bayna fi'lihi wa ziddihi, bayan da mutum yana kai kawo in yi ko kai in yi to sai ya yanke abu guda kawai zan yi. To wannan shine ake cewa ajma'a alayhi, to ajma'a amrahu ala kaza. To idan da ra'ayyukanku daban-daban ne ko an zo mitin ma wani ya ce a yi kaza, wani ya ce a'a a ɗan saurara ɗan uwanmu ne, wani ya ce ku dube shi ya yi shekaru, wani ya ce a'a annabi Nuhu ya ce a'a ku tsaya kan ra'ayi ɗaya kawai, ra'ayin kuma shi ne ku cutar da ni, kada ku fasa abinda ku kai niyya. Fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum, wannan shi ne abu na biyu, wa shuraka'akum ay ajmi'u shuraka'akum ku tattaro ababen tarayyarku. Dukkan wasu wanda suke da ra'ayi irin naku ma kuma ba sa cikin mitin da kuke zama ku kirawo su su ma su shiga su yi tarayya da wannan. Ba kalubale bane, ba ku kadai ba ma da yanzu kuka yanke al'amarin ra'ayin cewa ku cutar da ni, ku yi bincike ma idan akwai wasu ba su bayyana ra'ayin su ba amma irin ra'ayin ku gare su su ma su zo su yi tarayya. Har kullun akai tarayya akan abu to za a fi jin karfin yin sa, to ku yi tarayya gaba daya. Wasu malami suka ce wa shuraka'akum, ana nufin gumakanku, ba kuna cewa suna cutarwa suna amfanarwa ba, to ku hada da su wajen cutar da ni na ce ba za a bauta musu ba kuma ƙarya ne bautar ta su, to ku je ku nemi agajin su su ma su sa hannu wajen cutar da ni, wajen a kulla min wani sharri. A qira'ar jumhur wa shuraka'akum ana karanta ta bin nas, wannan ita ce qira'a mashhuriya. Akwai ƙira'ar Yaqub da wasu daga cikin makaranta suna karanta ta bin raf wa shuraka'ukum, ba ce wa shuraka'ukum zai zama wato aqafi ne ba akan amrakum ba, zai zama aqafi ne akan alwawu da take cikin fa'ajmi'u, zai zama fa'ajmi'u antum wa shuraka'ukum, ku da ma abokan tarayya ku duk ku haɗu ku haɗa ra'ayinku ya zama ɗaya. To kaga wannan tahaddi ne, kalubale ne na biyu. Sannan sai ya ce da su thumma la yakun amrukum alaykum ghumma, sannan kada al'amarinku ya zama a ɓoye, a'a ku fito ƙarara, domin duk lokacin da mutum yake abu a ɓoye a ɓoye ba zai tsayaye shi ba cikin nutsuwa, ku yi abin a cikin nutsuwa kuma ku fito ƙarara kan ma ku riƙa ɓoyewa. Bana shayin cewa na sani din ko ku ji cewa na sani ko zan ɗau wani mataki na ya zan kare kaina ko in gudu, idan kana tunanin ya za ka cutar da mutum haka dangane abin a ɓoye kai ya sani, in ya sani zai ɗau wani mataki ko ma ya gudu to a ka kuɗuwe ku fito ƙarara ku yi a cikin nutsuwa hankalinku kwance sun mala'ikun amurkum alaikun gwamna sun maƙudo ilayya ta yiwu idan sun abin nan sun yanke shawarar cewa za su yi masa ɗin za su cutar da shi daga baya wasu su ce to a dai gane shi akwai yiwuwar haka ta faru ya ce a in kun yanke ku zartar kamar yadda sahara suka gaya wa fir'auna faqdi ma anta qad ka zartar da abin da za ka zartar ka yi abin da za ka yi wato kada ma ku ce ko bayan an yanke kun san akwai wata aka yanke mutum hukunci a ce amma ba a zartar ba to in kun yanke kawai ku zartar shine faq sun maqdu ilayya ba a ce faq sun maqdu alayya ba domin akwai bambanci tsakanin qada alayhi da qada ilayhi qada alayhi ya masa hukunci amma ba lalle ya zartar ba qada ilayhi ya masa hukunci kuma ya zartar shi yasa ce sun maqdu ilayya ku yi hukunci in kun yi hukunci kuma ku zartar kaga gaya nihaya koli kenan wajen kalubale sannan abu na biyu ya ce wala tunziru kada ku saurara kada ku yi jinkiri domin ta iya yiwuwa bayan duk kun gama yanke hukuncin kuma kun kudura aniyar za ku zartar ku ce to a bari sai wani lokaci ce za a zartar amma bayan shekara daya ko bayan wata ko watakila zai gyara halinsa ko zai daina a'a ba na san ku jinkirta ma in yanzu kuka yanke hukuncin kawai ku zartar me wanda yake nuna maka Bahaushe ya ce kowa ka jiya ce a yi wasan jifa ta taka dutse ma'ana a shirye yake ya kamata masu hankalinsu su yi tunani anya ne wannan maganar kuwa babu wani tare da shi wanda ya fi ƙarfinmu ga shi da shi kaɗai ne kamar yadda Allah ya ce kuma ƴan waɗanda suka yi imani da shi fa ma amana ma'ahu illa qalil ƴan kaɗan ne suka yi imani da shi to amma kuma yana fitowa ƙarara yana faɗar irin waɗannan maganganu yana cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza kuma kada ma a saurara kada a jinkirta a gaggauto da abu wannan zai sa masu hankalin cikinsu su yi tunani eh lalle wannan mutum abin da yake faɗa ɗin nan ba banza ba ya san abin da ya taka yana tare da wata ƙuwa akbaru min quwwatina tare da wani ƙarfin da ya fi namu saurara ita su kansu waɗannan kalmomi gudar alama ce dalili ne wanda yake nuna masu wanda yake nuna gaskiyar annabi Nuhu alaihi salam cikin abin da yake faɗa yace in sun maqdu ilayya wala tunzirun sai yace fa inta wallaytum
in tawallaytum fa ma sa'antukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah وأمرت أن أكون من المسلمين.
تو سبورة هكا سيتي غير سيتي تو فإن توليتو إذن كما هركو كجوية بايا فما سألتكم من أجر فبنموان لا داء وجنكم إن أجري إلا على الله لا دانا كوينا قرون أبيجي وأمرت أن أكون من المسلمين كما أن أمرتيني إن كسنتي تالد مسلمين in kasance daga cikin masu miƙauya ga Allah ce fa in tawallaytum ce in kun kasance daman kun juya baya ba ku yadda da abin da nake faɗa ba to ai kun riga kun sani ku ma abin da nake cewa ku zo ku yi na addinin Allah ba zai yada ku kai ba bare ku tuhume ni da cewa wani amfani nake nema kuma ba ku biya ni ba da a ce biya na kuke yi sai ku ga cewa a ina tanacewa ne akan abin da nake da wani dan amfani a ciki to amma ko ma kun sani ma sa aiki kuma alaihi min ajr ban taba cewa ku bani wani abu na lada ba akan abin da kuke fada domin wanda zai baka lada shine wanda ya saka aiki ko kuma aikin nan ba ku kuka sani ba dan haka dan me zan yi tsammanin ku za ku biya ni wanda ya sani shi zai biya ni in ajriya illa ala Allah shi ya sani aiki aikin sa nake yi don haka shine yanzu zai biya ni kuma idan ga wanda zai biya ka abu mai tsokan da yafi na kowa yau za ka tsaya ka yi ma wanda zai dan baka abin da bai kai karafi kai tarya ba inda biya na za ku ne za ku bani hutamud dunya ne za ku bani ko abinda zan ci in cinye ana abinda ba zan amfana da shi ba a lahira yaqulu ibnu adam mali mali fa hal laka min malika illa ma akalta fa illa ma akalta fa ablay illa ma akalta fa afnay aw labista fa ablay aw tasaddaqta fa amdayt dan adam inji manzo sallallahu alaihi wasallam yace kullun cewa yake dukiya ta dukiya ta dukiya ta dukiya ta da an yi magana yace dukiya ta kudi na jari na kadara ta kanti na fanfani na annabi yace fa hal laka ya ibnu adam min malika illa ma akalta fa ablay fa afnay dan adam akwai wani abin da zaka yi da awar naka ne cikin duk abin da ka tara in ba dan abin da zaka ci a cikin ka ba ka kasayar aula bista fa ablay ko abin da zaka sa tufar da zaka sa kuma ta tsuma au ta saddaqta fa amdai ko abin da zaka ba da sadaka wanda shine zai bi ka can wannan shine kawai ka san ka a cikin dukiyarka ko mai ka mallaka to duk abin da zaku bani bai wuce abin da zan amfana da shi ba amma lada gwaggwaban lada shine abin da zan samu a gurin Allah kuma wannan shi nake hari ne ba abin hannunku ba ce fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajri illa ala Allah wasu malami suka ce shi kansa wannan jumla ta gaba ita ma karin fitar musu da tsammanin ko ya ji tsoron su ne domin me zai sa ka ji tsoron wani zai za ka ji tsoron wani saboda abu biyu ko dai saboda kana gudun sharrinsa ko kuma a'a akwai wani abin da yake maka na alkhairi ya daina faɗannan abubuwa biyu su zan sa ka ji tsoronsa to ayoyin da suka gabata annabi Nuhu ya nuna musu baya jin tsoron sharrinsa duk abin da suka yi niyya su yi saboda haka ya yi ƙalubale ya faɗi abubuwa biyar matakai tun daga cewa su zartar da abu su ƙullici abu ɗaya su tara ma waɗanda suke da ra'ayi irin nasu sannan kuma su yi masa hukunci sannan kada abin ya zama a ɓoye sannan su yi masa hukunci sannan su zartar da gaggawa kaga ya nuna baya tsoron sharrinsu to idan kuma abin da ya shafi alkhairi ne wato suna dan bashi wani amfani ne na duniya to daman can bai nema ba kuma su bashi ba to saboda akan me zai fi tsoronsu babu sharrin da zai sa shi ya firgita babu kuma wani alkhairi tsakaninsu na ungo-ungo da zai ji tsoron ya yanki daman miyagu azzalimai har kullum dama abin da suke barazana da shi kenan makamansu kenan guda biyu ko dai su cutar da kai ko kuma a in suna ɗan san maka wani abu suke sun daina wannan shine makaminsu ba su da wani abu sama da wannan don za su iya danne ka ba su cire abin da yake cikin zuciyarka na gaskiya su jefar da ƙarfi da yaki shi yasa za mu ga a tsawon tarihi abin da miyagu azzalimai suka yi amfani da shi kenan wajen yaƙi da masu gaskiya kamar yanzu in ka ɗauki lokacin al-imamu ahmad ibn hanbal yayin da daula gwamnati ke so ta tirsasa su shi da mabiyansa a kan sai sun yadda da muguwar aƙidar nan mai cewa al-ƙur'anu makhluk to al-ƙur'ani halitta ne kamar sauran halittu ba wai magana ce ta Allah ba mu'tazila da miyagun malamai waɗanda suka shiga cikin fada irin su ahmad ibn abi du'at suka tsaya suka zuga ainihin al-ma'mun cewa lalle a kira malamai a tirsasa su sai sun bi wannan aƙida ƙarfi da yaji ai amfani da ƙarfin daula da ƙarfin mulki za mu ga amfanin abin da suka yi amfani da shi wanda suka ga ba za su iya taɓa shi ta hanyar su cutar da shi ba ya ka ce to ai gwamnati tana taimakawa malamai shi a hana shi kamar Affan ibn Muslim as-Saffar ɗaya daga cikin malaman Imamu Ahmad ne a lokacin da aka ga shi ba za a iya taɓa shi ba saboda ya kafu in aka taɓa shi to gaba ɗaya garin zai kama da wuta sai aka ce to shi ai yana karɓar albashi daga baitul mali a dakatar da albashinsa abinda suka yi masa shi kenan sai Imamu Ahmad kuma lokacin da yake su ne matasa a lokacin bai yi shuhurar da ya yi a baya ba sai aka ce su waɗannan a je a kamo su a ɗauro su da satari a sa musu sarƙa a hannu da ƙafa a zo da su aka kashe wasu wasu aka azantar da su aka daure wasu to wannan shine makamin da dukkan wani mugu ne zai amfani da shi a kowane lokaci ma dai ya ce zai cutar da kai ma dai ya ce zai hana ka abin da yake baka to annabi Nuhu yace to dukkan waɗannan makaman guda biyu ne ba za su yi aiki a kaina ba idan sharri ne to ku dauki mafi kololuwa ku yi mun idan kuma kuna jin wani abu da za ku hana ni to ai daman kun san ba ku ba ni dan taba cewa ku ba ni ba ma sa'altukum alaihi min ajr in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna min almuslimin kuma an umarce ni in kasance cikin musulmi wannan shi yake nuna maka addinin annabawa gaba ɗaya shine al-islam kamar yadda Allah ce inna ad-dina inda Allah al-islam addinin Allah shine musulunci tun daga kan annabi Nuh tun daga kan annabi Adam alaihi salam har zuwa wannan al'umma musulunci shine addini don haka kalmar islam suna ne da ake kiran tauhidi da shi abinda yake kadaita Allah da bauta da rashin hada wani da shi cikin bauta wannan shine al-islam mi kauya da saranda ga Allah madaukakin sarki saboda haka dukkan annabawan da Allah ya aiko akan wannan suke gashi a dai abinda annabi Nuhu alaihi salam yake cewa wa umirtu an akuna min almuslimin hakanan annabi Ibrahim qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin annabi Ibrahim Allah ya ce ka musulunta ka mi kauya ka saduda yace aslamtu li rabbil alamin na saduda na mi kauya ga ubangijin duniya gaba daya annabi Isma'il dansa ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة يا أبنجي كسن يا مسلمي غريك حكنا يا أم سوما سوما ذرية مسلمة حكنا النبي يعقوب يا أنت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون mu gaba daya musulmi ne annabi yusuf rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa al-hikmi bis-salih tawaffani musliman ka karbi raina ina musulmi sannan ka riskar da ni da mutanen kirki haka nan annabi musa alayhi salam يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين يا قوم تانينا هر إن كن يإيماني لأ الله توكدو غلق الله شيكري إن هركم كفن شي مسلمين حكنا النبي سليمان عليه السلام لو كنت يا أيكا دواسيكا نزوى بأينهم بالقيس لهي كتشي متألا تعلو علي وقتوني مسلمين كزوم كنا مسلمين حكنا النبي إيسى دا حواريون قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون فكسونا نقول لأيا لأيا كرا دكال الأمومي سبود ينا نونا سرندا دميك أويا بأنا دككا ببوتادا دكا ونن أنا وانا اتكي مغانا ما في إنغانج أقوي مغانا الوصم على مي سسكي تيوا أينهن وانا سونا الإسلام khususiya ce ta wannan al'umma kawai sauran al'ummomi ba a kira su da wannan suna wannan maganar ba ta da hujja domin alqur'ani gaba ɗaya yana nuna sabanin haka yudi Allah ya ji kansa da rahmarsa ya yi risala akan wannan don ya tabbatar da khususiyar wannan al'umma ga wannan suna na al-islam to amma sai ya yi tabin kan waɗannan ayoyi da tawili cewa a nan ana nufin annabawa kawai su kaɗai ne ake kiransu musulmi ban da al'ummarsu wanda kuma a ayoyin duk ba haka suke ne annabi musa ya kawo in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin annabi musa yana gaya wa mutanensa ne ba wai annabawa yake gaya wa ba yana gaya wa mutanensa ne gaba ɗaya to kaga a ce suna ne da yake banta da annabawa kawai wannan magana ce wacce take mai rauni haka wannan shine addini guda ɗaya da kowa sai ya je wa da Allah da wannan addini ne zai samu mafita to shine Allah madaukakin sarki ya ce fa kadzabuhu
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
وشيني ألا مرأوك كنسر كيتي فكذبوه سيسوك قلية تاشي فنجيناه سيموك تيلان دشي ومن معه لودن دسكي تالا دشي في الفلك أتكين جرجوه وجعلناهم خلائف موك سنيا ودن دكي تالا دشي ما سميه كتا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا موك نطر دا ودن دا سكي قلية تالا آيو يمو فانظر كيف كان عاقبة المنذرين لون هكا سيكا يجوبة كجايا كرشان الأمر ودن دا أكي وبرغدي سكا فانت لي يكي كسن شوا الله شفا كذبوه سيسكا قرية تاشي ما أنا النبي نوح عليه السلام يا مسوى أزي يا مسوى أزي إلي إلي أماس قرية تاشي باوين قوانا مغانا نسفا قرية تاشي با أي سيبا يند سنيا يمسو تكا مغانا دبي مسو يا مسو تكا مغانا دبي مسو سيسكا قرية تاشي شفا كذبوه سيسكا قرية تاشي فنجيناه سيبوكا سيئر الدشي tsayarwa daga me Allah duk bai bayani ba ta yaya aka tsayar da shi Allah bai bayani ba anan domin anan bukatar zai kasancewa waɗannan mutane sun tsaya gaban annabi Nuhu alaihi salam sun ce ba zai da'awa ba shi kuma yace sai yayi yayi musu kalu bane na ƙarshe ƙarshe suka so tutar da shi Allah madaukakin sarki kuma da yaso saukar musu da azaba ya saukar da azaba ya tsayar da annabi Nuhu alaihi salam duk sanda kaji an ce an tserar da wani ko a ce wani ya kai labari to abin ga dangadan shi ma zai hada da shi kalmar najjainahu tana nuna cewa azabar da ta sauka mai gamawa ce da kowa to amma sai Allah ya tseratar da annabi Nuhu isa annabi Nuhu ya hai shi bata shafe shi ba domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana يا عذاب التكفل ففتحنا السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر kaga wani abu ne dan adam bazai iya kubuce masa ba Allah ya bude sama kamar ka ce kohofi ne a sama gaba ɗaya duk aka bude su shine fatahna as-sama muka bubude sama bima munhamir da ruwa wanda yake zuba kamar da bakin ƙwarya wanda sai daga ce kamar da bakin mai kamar da bakin ya fi ƙarfin ƙwarya kuma iya abinda bahaushe yake zai faɗa kenan ya nuna maka yawan ruwa to in akwai abinda ya fi bakin ƙwarya ɗin za ka iya faɗasa kawai ka faɗa bima'in munhamir fajjarna al-ardha uyuna galibin ruwa ya sauko ƙasa kuma tsotsa take ko saboda ka ko daga gidanka ne ake ruwa kaga ruwa yana cika ma gida kana sa ran cewa zai tafi ruwa tsotsi zai tsotsi ko to sai Allah ya nuna wannan ruwan ba fa irin wanda ka sani bane don haka ita ma ƙasar kawai sai idanuwar ruwa kawai suka shiga bulbula wa fajjarna al-ardha uyuna kalma fajjara wato kamar a fasa ƙasar kawai kaga ruwa yana tsili to kaga wannan akwai dan adam ina zai je to akaran sai ce ko yawa ruwan hanya ko ya dinga gudu to ita ma kasar ruwan take fito da shi shi yasa Allah ta faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir to a irin wannan yanayi ai kaga sai yadda Allah shi yasa lokacin da dan annabi Nuhu din yake cewa abin nan lokacin da yake cewa sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma mai annabi Nuhu yace la asima al-yawma min amrillah illa man rahim shi ya yi tsammani in ya hau kan dutse to iya na saman ne in ya sauka kasa zai kwarenye shi sai ya sauko bai san cewa wannan sojan da Ubangiji ya ajiye ya saukar da shi ba ya bu karfin dutse ya kare ka daga wannan soji shine wannan ruwan wannan jundullahi din shine wannan ruwan tila'atim al-yawm min amrillah illa man rahim wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin to shine kaga anan akwai bukatar a ce Ubangiji ya shiga wajen tsirar da wanda yake so tsirar shi yasa Allah ya ce fanajjaynahu akwai kalmar anja akwai kalmar najja halibi a larabci duk sanda kalma ta zo aka yi ta'adiyar ta da tad'if ba da hamza ba ba a ce fa'anjaynahu ba aka ce fanajjaynahu kalmar najjayna tana nuna akwai mu'alaja wato abu ne wanda sai da kikikaka ba abu ne cikin sauki ba wato mu'alajar an yi ta bayan wannan bayan abin nan fanajjaynahu huwa man ma'ahu fil fulki muka tsayar da shi a cikin jirgin ruwa shi da waɗanda suke tare da shi waja'alnahum khala'ifa muka sanya su ne za su maye ƙasa su za su maye gurbi bayan halakar waɗanda suke duniya gaba ɗaya kamar yadda Allah ya ce waja'alna zurriyatahu humul baqi muka sanya zurriyar annabi Nuhu alaihi salam su suka yi saura sauran da Ubangiji ya halaka su wannan ayat tana nuna cewa ruwan ya zama ko ina da ina duk da cewa akwai tatsuniyar mutanen China sun ce tufa da bai je wajensu ba so da aka yi tufa da bai je China ba saboda haka kaga su mutanen China kenan tun na asali ne ba su samu ainihin yankewa ba amma Allah cewa ai mutanen annabi Nuhu alaihi salam su suka yi saura faj'alna zurriyatahumul baqi saboda haka har ku mutanen China ruwa ya cinye ku وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ممكن نطرد وأن نصف قرية آية يبو فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أنا مؤمني الله يمس أبو بوى غرابي متانا النبي نوح عليه السلام الله يمس أبو بوى غرابي أبو نفرقو يتردس فنجيناه أبو نبي وجعلناهم خلائف مؤمن abin da kalmar khalifa take nunawa ka maye gurbin wani ka ci gaba da raya abin da da yake shine khalifa shi wani khalifan wani ma'ana ya maye gurbin sa ya ci gaba da tafiya akan doron abin da yake na raya abubuwa na amfanin duniya saboda haka suka ci gaba da raya kasa wannan shi yake nuna maka cewa har kullun dan adam a doron kasa rayuwarsa tana raye kasashe ba tsaye take guri guda ba shi yasa tun daga wancan lokaci har zuwa yanzu kullun kage-kage na raye rayuwar duniya karuwa suke ba tsayawa suke yi ba abinda ka sani ka san shi babu shi ajiya ko ajiya ma baka tunanin shi ko da wani zai faɗa ma zaka ci hauka ne ba zai yiwu ba yanzu ya zama waki yaron da za a haifa yanzu shi zai tashi ma ya ga abun ne kawai ba ya da ma tunanin wai abun ba zai yiwu ba shi ya tashi ma ya ga abun duk da cewa mu Najeriya kasar mu ana mayar da mu baya domin mu gaba ɗaya a can muke rayuwa a can gefe duk duniya ta yi gaba mu muna danna rubas mu rubas muke dannawa saboda haka abubuwan da duk tuntuni an wuce su mu wai su muke fafutuka wai kana fafutukar a ka maka a baka wutar lantarki a samar maka da ruwan famfo an wuce wannan ba yake magana wutar lantarki to amma da yake ɗan Najeriya Allah ya jarrabe shi sai dai kuma Allah madaukakin sarki muke ta fata sabon madana mafita karfi da yaji an mai da mu kauyawa domin wannan rayuwa a yanzu ita ce ta kauyanci a zo ana cewa zan muku wutar lantarki kuna ihu an wuce wannan waye yanzu ke zan muku wutar lantarki kuma to amma mu yanzu ake gaya mana da a fa an fara wuce wannan fa lokacin jamhuriya ta biyu na tunawa wasu 'yan siyasa har abinda suke yi wa mutane cewa suke zaɓi muku famfon fura ma'ana an wuce na ruwa amma yanzu sai ka ji ana cewa ai wannan ciyaman mutumin kirki ne ya gina rijiyar burtsatse wannan fa shi ne yanzu mai ƙiyasin kaga har gwamnatin tarayya wai gina rijiyoyin burtsatse ita ba take to rayuwar dan adam a doron kasa so ake kullum ne ta raya ta ba ita kashe ta ba shi yasa Allah ya faj'alnahum khala'if sai muka sanya su ba su raya kasa masu mai gurbin wadancan kuma suka ci gaba da raya kasa haka wannan baiwa biyu Allah ya musu ya tsere da su kuma ya sanya musu masu kishin kasar su ne suka ci gaba da raya kasar su su kuma wadancan Allah madaukakin sarki ce wa azraqan allazina kazzabu bi ayati anan sai ubangiji ya kawo al-ism al-mawsul yace allazina kazzabu bai ce wa azraqnahum ba wa azraqna allazina kazzabu domin ya nuna maka cewa wannan shine dalilin da yasa aka halaka su ƙaryata wanda suka yi ita ce ta jawo musu wannan halaka din